إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريتة تبتغى الله بنجي وندا يرايا مو ya kuma ba mu iko da lafiya ya tattara mu a daidai wannan lokaci a yau 11 ga watan uku goma oke ya goma ne 11 goma ga watan uku miladiyar 2024 wanda ya daidai da 29 ga watan Sha'ban hijira 1445. A wannan masallaci da mun fara tafsirin azumin watan Ramadan wanda kamar na ga an ce an ga wata ko insha Allah kamar yadda muka faɗa a lokacin da muka rufe karatun cewa yau za mu haɗu don fara kuma tafsirin azumi. Muna roƙon Allah Ubangiji ya datar da mu a cikin wannan wata. Allah Ta'ala ya arzuta mu da ayyuka waɗanda za su ƙara kusanta mu zuwa ga Allah Ubangiji. Sannan Allah Ta'ala ya sa mu cikin waɗanda za a ƴanta a wannan wata. Muna roƙon Allah Ubangiji gafartawa mahaifanmu. Allah Ta'ala ya ji kansu ya yafe musu. Waɗanda suka yi saura a cikinsu Allah Ubangiji ya ba su lafiya da tsawon kwana. Ubangiji Allah ya sa su cika da imani. Mu kuma Allah Ubangiji ya riƙo da hannayenmu ya sanya wa rayuwarmu albarka ya sa mu rabu da duniyar nan lafiya. Kamar yadda muka sani shi tafsirin azumi yadda muke yin sa ba wai muna da wani guri da muka ajiye ba ne wanda sai shekara-shekara muke ɗauka. Muna da yin tafsirin ne in azumi ya zo ya same mu a inda ya same mu kawai nan za mu ci gaba. Inda kuma ya ƙare haɗari za mu ci gaba. Haka muka tsara. Inda a ce a wasu gurare ne guda biyu ake yin tafsirin ana yin na sati-sati a wani guri ana yin na azumi a wani guri shi ne za a ce za a raba amma da guri ɗaya ne. So babu wani fa'ida na cewa sai an raba. Don haka inda muka kwana a tafsirin da muke sati-sati a cikin suratul Fussilat a nan kuma za mu ɗora a tafsirin azumi. Roƙon da muke wa Allah Ubangiji shi ne ya ci gaba da agaza mana ya ci gaba da nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma ci gaba da nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu. Tsarin tafsirin kuma yadda muka zo ko wace shekara na kan so na ɗan yi mana ɗan tsokaci akan tsarin tafsirin. Don in kun lura da tafsirin asali kamar ana tafsirin ne kuma ana ƙoƙarin koya muku yadda ake tafsiri shi ne in ba ku gane ba kuma gane. Ana tafsiri sannan kuma ana koya ma yadda ake yin tafsiri. Shi yasa ku ga muna tafiya a hankali kuma ana ƙoƙarin yin bayanai a wuraren da ya kamata a ce an yi bayanan kuma za ku ga ba mu damu da mita tattaunawa a kan current affairs da sauransu ba, saboda duwannan ba shi ne fa’idar, ba shi ne abin da yake da muhimmanci. In ka fi kowa sanin abin da yake faruwa a duniya yau, ba za a ɗauke ka a matsayin wani mai ilimi ba, ba ilimi ba ne don ka san current affairs, saboda zai iya canjawa a kowane lokaci. Saboda ka a duk lokacin da ka zama ba ka yi updating kanka ba, to ba ka cikin waɗanda suka san abin da yake faruwa. To amma shi karatun, shi ilimin, shi ne ya kamata a ba wa muhimmanci sama da komai. Tafsirin Alƙur'ani mai girma ba ƙaramin aiki ba ne, babban aiki ne da wato kai da kake sauraro kawai abin da kake ji shi kake ji, amma akwai wasu abubuwa behind the scene waɗanda kai baka ganin su. Bayan bincike da za a yi ta yi don a zo a nuna maka abin da Allah Ta'ala ya sa aka gane, kuma ake roƙon Allah Ubangiji ya sa hakan daidai ne, to kuma akwai wasu ƙa'idoji da ake bi wanda ya kamata kai ma ka san su. Shi dai tafsiri in so kake ka yi shi yadda ya kamata, dole sai ka bi tsari irin na malaman da malamai suka gindaya dangane da tafsirin Alƙur'ani mai girma, cewa akan so a fassara Alƙur'ani ne da Alƙur'ani, wato sashen sai fassara sashi. Idan Allah Ta'ala ya faɗi wata aya a wani guri, to kuma yakan faɗi fassarar wannan ayar a wani guri. Don haka wannan shine afdalut tafasir, ka fassara Alƙur'ani da Alƙur'ani, ka fassara aya da wasu ayoyi da suke magana akan abin da ayar take magana, ko ka yi fassara ta da wata aya da take warware abin da wata aya ta dunkule a guri, domin zancen Allah ne, kuma cikin zancen Allah Ta'ala babu kwanga ba kwan baya, babu kuma tuka da warwara. Da haka shi ne afdal. Allah Ta'ala ba da daɗewa ba mun tattauna cewa za ka samu Allah Ubangiji da kansa zai faɗi wasu ayoyi ko zai yi wata tambaya, sai kuma ya fassara tambayar ko ya fassara abin da yake nufi. Ina jin har mun misali da suratul qari'ah, al-qari'ah, mal-qari'ah, ko wa ma adraka al-qari'ah, sai ce yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnin manfush. Kaga al-qari'ah, mal-qari'ah, me qari'ah, kuma ma adraka al-qari'ah, ai sanar da kai, sai ce ita al-qari'ah din nan ita ce wani yini da mutane za su zama da wasu sifofi na ban tsoro da ban tausayi a ciki. Kaga kenan in aka ce maka me al-qari'ah, sai ka ce yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnin manfush, wannan shine fassara al-qari'ah. Duk wata fassara da zaka mata ba zai kai wannan, don ita ce fassara da Allah Ta'ala ya yi da sauran gurare da za ka samu Allah Ubangiji zai faɗi magana ko zai tambaya, sannan kuma ya ba da amsa ita wannan tambayar. La inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, kamar ka za ka yi tambaya ka ce su suwaye awliya Allah, sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun, sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, to suwaye al muttaqun alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhibina al ghayz wal afina 'anil nas la yuhibbu al muhsinin. To wannan shine idan ka iya ka bincika ka samu wata aya da ta zata iya fassara wata aya, to wannan shine tafsirin da ya kowanne inganci. kuma ya fi kowanne zama daidai domin duka maganganun Allah ta'ala. Akwai kuma tafasir waɗanda aka yi su tafsirin Qur'an bil Qur'an, kamar Adwa'ul Bayan na Muhammad al-Amin al-Shankiti rahimahullah. Adwa'ul Bayan fi tafsirin Qur'an bil Qur'an, kowace aya ana kokarin fassara ta da kowace ayoyi da suka yi kamanceceniya da ita, kowace ayoyin da suke magana akan abin da ita wannan aya take magana. Na biyu shine ka fassara Al-Qur'ani da maganganun wanda ya fi kowa sanin Al-Qur'ani a cikin halittun Allah ta'ala, shine sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fassara shi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma hadisan nan su zama ingantattu tabbatattu don ka dora mutane akan abin da yake shine daidai. Akwai abubuwa da yawa waɗanda duka Al-Qur'ani nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi, ko dai ya yi masa tafsiri da baki, ko kuma ya fassara shi a aikace. Duk abin da ke cikin Al-Qur'anin nan tun daga farkonsa har ƙarshensa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafsirinsa. Don haka ko ya zama tafsiri ne a aikace, ko kuma tafsiri ne a magance a baki. Misalai suna nan da yawa. Allah ta'ala ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce az-ziyadatu ru'yatullah lillazina ahsanu, ga waɗanda suka kyautata al-husna suna da mafi kyau, wa ziyada da kuma ƙari. To me ƙarin? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ganin Allah subhanahu wataala ranar al-kiyama a cikin aljanna, Allah ta'ala ya samu a ciki. Kaga ya fassara maka menene ziyada. Allah ubangiji ya ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa al-awwal alladhi laysa qablahu shay والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. Kaga Maiki alayhi salatu wassalam ya fassara wannan aikace na farkon da babu komai kafin shi, kuma shine na ƙarshen da bayan shi babu komai, sannan shine az-zahir wanda saman sa babu komai, babu wani abu da sama da Allah ta'ala, sannan shine al-batin wanda ƙasa al-ƙasa babu, a ƙasan Allah ta'ala babu komai, shine kadai a sama da ƙasa. Duk wasu halittu da ka sani sama da ƙasan su da farkon su da ƙarshen su duka gabaki da Allah ta'ala ne. To kaga wannan tafsirin Annabi ne sallallahu alaihi wa sallama, tafsiri na magana. Sannan Allah ta'ala cewa ya yi sallah, ai sallah kawai Allah ta yake ai sallah, sai dai ya ambaci wasu bangarori na sallah da cikin Al-Qur'ani, kamar sujada, kamar ruku'i, Allah ubangiji kamar al-qunut da ma'anar tsulul qiyam, Allah ubangiji dai ya faɗa. Amma yaya za a yi sallar nan? Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari ya koyar da yadda ake sallar, ya kabbara harama, ya karanta fatiha, ya yi tsayuwa, ya yi komai, ya yi komai. Da ya gama kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. Kaga a aikace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara inda Allah ta'ala ke cewa ai sallah, ai sallah ɗaya da sallah. To don haka idan an samu aya, aka samu wata aya wadda take ƙara bayani a kanta, ko aka samu wani abu a dunkule a cikin wata aya, aka yi kakari Allah ta'ala ya yi muwafaka, aka samu wata ayar da ta warware wannan, wannan shine afdal. Idan ba samu ba sai a yi zuwa ga mataki na biyu, shine a fassara Al-Qur'ani da maganar maganganun Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ayyukansa. To daga nan kuma sai a fassara Al-Qur'ani da maganganun sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Wannan duk dan a guje masan zuciya, wannan duk dan kar a dora mutane akan abin da ba daidai ba, a dora su akan abin da yake shine daidai. Domin idan kana jin cewa kana da hankali, to wani ya fika hankali in kana jin kana da wayo wani ya fika wayo sannan kuma hankali ba shine abin bi ba nassi shine abin bi shi yasa abin mafassara alqurani aiki ne ja malamai sun tabbatar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah idan zai tafsiri ko in yana bincika ma'anar wata aya sai ya karanta tafsiri 100 kuma wata ayar ma yaga har yanzu bai gamsu da dukkanin abin da aka faɗa akan ta ba kaga kenan magana ce ta ba gaggawa ake ka tsaya sai an tsaya an karanta an fahimta sosai an tabbatar sannan ne sai a zo kuma a yi ƙoƙarin ɗora al'umma a kai ba wai kai gaggawa ba ne ka zama malam ko kai gaggawa ka fara wa'azi ko wani makamancin to su sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su ne aka saukar da alƙur'anin nan in aya ta yi magana a kan wasu su ne na farko yanzu kamar ayar da nake ba misali a kwanakin baya wa mai yushaqiqar rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wa mai yushaqiqar rasul wanda dai yayi baran-baran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi ya gane cewa annabi shine manzon Allah ta'ala manzon Allah na ƙarshe duk wasu dalilai da za a nuna masa ya gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne waɗannan dalilan sun riga sun gabata amma sai ya ƙi ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba riga da shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi tafarkin wasu waɗanda ba mu'minai ba to a wannan ran da ake wannan maganar suwaye mu'minai a wannan ranar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane su ne sahabban da ake magana a wannan ranar na'am yanzu ma akwai mu'minai alhamdulillah muna roƙon Allah ta'ala da ya sa mu a cikin masu imani amma dai lokacin da ayat take sauka su sahabban su ne mu'mini wa yattabi ghayra sabilil mu'mini su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ta'ala yake cewa ulaika hum khairul bariya hum khairul bariya da wa asali ake da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ake sai dai waɗanda zai biyo su daga baya kuma mutun ya shiga shi ba amma dai sai riga kowa shiga sannan mafi yawancin su larabawa ne akwai waɗanda ba larabawa a cikin su ba irin su Salman al-Farisi amma ya ji larabci wasu su Suhaib al-Rumi da sauransu su Bilal al-Habashi da sauransu akwai ƴan kan kaɗan waɗanda ba larabawa ba amma dai a cikin larabawa suke sun san larabci kuma larabcin gangariya tun kafin a gurɓata shi saboda haka suna jin me annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko wasu na fahimta ko wasu na aikatawa kuma abinda ba su gane ba suna tambaya kuma Allah ta'ala yana ba su amsa kai tsaye yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma hazwak wa yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil anfal wa yas'alunaka 'anil ahilla wa yas'alunaka wa yas'alunaka duka wannan sahabbai ne suke tambaya don su fahimci me Allah ta'ala yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana musu bayani su kuma suna fahimta to su suka dauko ilimin da addinin da halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam suka koyar da duniya su suka yi wannan aiki don haka idan malamai suka sa su a matsayin mataki na uku wajen kokarin fahimtar alqur'ani aya ta fassara aya tafsir bin mashhur ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara aya ko kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan maziyar da Allah ta'ala ya ba su sai ka ji menene fahimtar su shi yasa ake cewa ayi addini akan alqur'ani da sunna a bisa fahimtar su su sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane duk wani tafarki da mutun zai bi da duk wata kungiya da duk wata dariƙa da duk hanya da zaka bi to su dai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun shiga aljanna da haka in ka kika bi kowa kace kai Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka bi a bisa fahimtar magabatan nan ba wanda ka wale kuma kai ne ma kake da garanti domin akwai waɗanda sun bi annabin kuma sun shiga aljanna kuma kace zaka yi koyi da su irin su Abubakar su Umar su Usman su Ali radiyallahu ta'ala anhu
amin
Abu Huraira Aisha Hafsa da sauransu waɗanda sun ga annabi sun zauna da shi ya karantar da su komai da komai to wani abu zai zo saboda rayuwa wani abu ya zo ya gigita ka ko ya gigita al'umma su kasa fahimtar ma yaya al'amarin yake to amma aka koma cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai a fahimci me suka fahimta dangane da wannan ayar da ake kokarin kafa ta a matsayin hujja akan mas'ala kaza to su ma sahabbai ba wai komai suka iya tattarewa kuma Allah Ubangiji yana iya bawa wasu dama da buɗi sama da yadda kake tsammani wato wani abu yana iya faruwa wani ya zama yana da ilimi wanda a zamanin su sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam din bai faru ba kuma da yake ilimi na Allah ta'ala ne yana iya buɗe wata fa'ida da watakila ba a samu daga gurinsu ba shi yasa malamai suke cewa in ba a gane ba sai a dawo zuwa ga tabi'ai sun tsaya sun koyi alqur'anin nan sun koyi tafsiri in an ce tabi'ai ba ana nufin kowa cikin tabi'ai ba sai wanda aka san shi da neman ilimi mun gane yawa ba wai kowa ba ne sai wanda aka san shi da neman ilimi mujahid ibn jabr radiyallahu ta'ala anhu kun ga dalibin abdullahi dan abbas kuma sun sauke alqur'anin nan so adadi da yawa kalma kalma aya aya sura sura su sauke su koma su sauke yana masa tambayoyi a ko ina da inda bai gane bai tambaye shi da inda yake bukatar karin bayani ya tambaye shi shine zaka ga ana ta kokarin haka ito maka maganganun su idan an zo maganar tafsiri to duk da haka kuma zaka iya samu cikin malamai wanda Allah ta'ala ya buɗa masa ya gano wata fa'ida wadda duk za ta iya tafiya da duk waɗannan to idan mutum ya idan akan haka muke tafiya a tafsiri duk shekarun da muka yi kokarin da muke yi shine a tafi akan haka mutane su saba jin yadda za a fassara ayar alqurani da ayar alqurani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai da maganganun magabata kada ka yi kokarin sa ra'ayinka a cikin fassara alqurani saboda kai ba kowa bane ba kowa bane kai don haka da ka sa ra'ayinka cikin alqurani don kawai ka kare son zuciyarka don ka raba kanka da wannan gwara ka sa wa kanka irin waɗannan ka'idoji wabana ma su ne ka'idojin da malamai suka saka idan mutum yana so ya fa'idanci sosai da tafsirin alqurani so akan waɗannan ka'idojin ake kokarin tafiya dole za a samu kuskure inda da yadda dan adam yake dole sai ya kuskure to da dama na kan faɗa cewa idan wani ya ji kuskure to kar ya shiru ya zo ya faɗa sai a gyara dan manufar shi ne a gudu tare a tsira tare manufar ba wai ta duk abin da na faɗa dole haka yake ba manufar shi ne a dai gane abin da Allah ta'ala yake nufi a aikata a tsira tare kuma sannan wata rana a samu waɗanda za su yi tafsirin alqur'ani nan da yawa waɗanda za su karantar da mutane su ɗora su akan abin da yake shi ne daidai ba san zuciya ba wanda ita ce ka'idar da muke tafiya a kanta. Ina duba littattafai da yawa na tafsiri a yawa. So akwai buƙatar kafin ka yi magana akan aya ko maganar Allah ta'ala, ya kamata ka dudduba abin da malamai suka faɗa akan wannan. Mun gane? Ina jin karatunmu na ƙarshe kafin mu rufe, mun faɗa abin da malamai suka ce cewa babu laifi kana iya istishhadi da ayar Al-Qur'ani. Wani abu ya zo daidai da abin da wata aya ta faɗa, ko kuma ya zo kai tsaye ya saba abin da wata aya ta ce a yi ko kar a yi, wannan babu laifi ka kira wannan ayar ka yi amfani da ita wajen hana wannan abu. Babu laifi. Amma in dai fassara ta za ka yi, ka ji abin da yake cikinta, to gaskiya ka yi kaɗan ka ce kai da tunaninka da ɗan iliminka za ka iya gano komai da ke cikin wannan. Wannan shi ne dalilin da ya sa aka gigita al'ummar ya zamana shi kansa tafsirin kawai yi ake yi, amma ba yi da tasiri kwata-kwata. Ba yi da tasiri, an cika shi da labarai da tatsuniyoyi da kurafat da sauransu. Sauraka ba yi da tasiri. Sai ka ga an fi jin tsoron Al-Qur'ani a daɗin in an ce za a kewaya shi. Amma ba wai an saka wa mutane san da kuma tsoron wanda ya saukar da Al-Qur'anin ba, shi ne Allah ta'ala. Kun gane? To kuma wannan ɗin ake so a gyara. Shi ne ake so a yi reviving, a gyara. Muna roƙon Allah ta'ala kuma ya taimaka mu. Akwai waɗanda sun yi tafsiri a nan gurin kafin mu zo, muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta musu. Dukkansu gabaki ɗaya muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta musu. Sannan akwai waɗanda sun rasu a shekarar nan, daga azumi zuwa wannan azumin sun rasu, ba sa nan yanzu ba sa tare da mu. Kamar yadda a kwana-kwanan nan ma za ku ga an yi ta rasuwa. Kuma duk wanda ya rasu za ka ga shi kenan maganarsa kuma ta kare. So duk wanda ya rasu muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta musu. Allah ta'ala ya jikan duk waɗanda suka rasu a wannan shekarar. Mu ma da ba mu rasu ba muna roƙon Allah ya jikan mu. Sannan idan akwai wani abu kuma da ya kamata a faɗa gobe, idan mun zo insha Allah sai a sake faɗa, in ya so sai mu ci gaba. Amma dai ina so ne muku wannan bayanin don ku gane. Yawwa, dole sai an jajirce. Al'ummar mu tana da buƙatar waɗanda za su fahimci addinin nan. Mu abin da muke da shi ne wayewa a addini. Amma ba maganar karatun ba, yanzu ne ake maganar karatu da ilimin addini. To dole ne sai an nace, sai an tsaya, sai an dage. Kuma ba wani abu ne da za ka yi ka samu kuɗi ko ka samu kaza ko ka samu kaza. A'a, za ka yi ne na farko ka raba kanka da jahilci, na biyu kuma ka yi ƙoƙarin raba al'ummarka da jahilci. Shikenan, wannan shi ne. Amma babu shakka Allah ta'ala zai sauƙaƙa maka rayuwarka sama da wanda bai samu ilimin ba. Yawwa, ba za ka sha wahala a rayuwa kamar yadda wanda bai san komai zai sha wahala ba. Duk tsananin da ake ciki, idan dai ka tsaya ka fahimci Allah Ubangijinka, ka gane shi da kyau, to komai zai zo maka da sauƙi. Sama da wanda shi ba ruwansa da Allah, ba ruwansa da ya san me Allah Ubangiji yake faɗa cikin maganganunsa. A laifin halin mun dai fara tafsiri yau insha Allah. Kuma yau din da mun so mu fito ƙarfe 8 da rabi. To amma haka bai bari shiga har wajen 8 da wani abu muka fara. To ta iyu gobe tunda za a yi tarawih. Ban sani ba ko ƙarfe 9 ya kamata mu je? 9 ko? 9. Minti 50 ne insha Allah. Ai ba za mu wuce minti 50. 9 ko? Yawa. Saboda ana tafiya za ka 9 ma ta matso fa. Za ta matso ita ma. Kuma ba ka mutane wuce nan da wuce. Nan gudu ko? Daga kawo muku shi tara. Yau. Sannan sai maganar kuɗin mai. Ba sai yadda aka tsaya ba, amma dai ya kamata a sake tunatar da mu. Yauwa. Malam Shehu yana ta ƙoƙarin legislation din amma dai lalle ya kamata a mai da hankali tunda ga shirye abin da ake jira din yazo wala kai yanzu kun san ba a fafar gola kuma ranar tafiya
insha Allah ba mu ikon akata
muna karatu cikin suratu Fussilat ko zamu tashi kuma aya ta 8 insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
نعم الله تعالى إن الذين آمنوا lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka aikata aiki nagari lahum ajrun ghayru mamnun suna da wani irin lada da sakamako ghayru mamnun ba mai tsinkewa ba suna da wani lada wanda ba mai tsinkewa ba ba mai katsewa ba ba mai yankewa to wannan ayar duk tana cikin maganar da Allah ta'ala ya fara yi mana a karatun majalisinmu na baya qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru wa waylul lil mushrikeen alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun sai yace kuma innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun wannan saboda shi alqurani kamar yadda muka sha fada littafi ne wanda yake masaniya ko wato idan yayi magana akan dan wuta sai kuma ya maka magana akan dan aljanna in yayi magana akan mushrikai sai ya maka magana akan masu imani in yayi maka magana akan tsoratarwa sai ya maka magana akan gafara shine masaniya wanda yake biyun ta abubuwa yanzu da aka gama magana akan su Allah ya ce wa waylul lil kafirin lil mushrikeen alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun sai ce kuma innal ladina amanu kaga an gama magana kafirai kuma za a shigo maganar masu imani haka alqur'ani yake tafiya saboda kudi shi ana so mutum ya zama bainal khawfi wal raja' ya zama kana tafiya tsakanin tsoro da kuma cikakken buri a wurin Allah ta'ala haka ake so mutum ya tafiya ba a so mutum ya bautata wa Allah ta'ala da raja' gaba daya mun gane idan mutum ya ce shi ai Allah mai rahama ne ai Allah mai jin kai ne ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum inna Allaha ghafurur rahim in kai ta kallon waɗannan to sai ka zo kana bautawa Allah da irja'i al-irja sai ka zama murji'i murji'i shine wanda yake fitar da aiki daga cikin imani wanda yake ganin cewa babu alakar imani da aiki kawai in ka ce ka yarda da Allah ka yarda da annabi shikenan imaninka ya cika complete daidai kake da kowane sahabi daidai kake da kowane annabi da kowane malaika zaka yi aiki a gurin murji'a baya cikin imani to abin da yake su ga wannan saboda kallon cewa Allah ta'ala mai rahama ne mai jin dai ne mai kaza mai tausayi ne mai tausayi sannan ba a bautawa Allah ta'ala da tsoro kadai har ila da tsoron Allah wato kana tsoron ai kawai zai ma azaba zai maka kaza zai maka kaza zai maka har ka zama ka fitar da rai ma daga samun rahamar Allah Ubangiji in mutum ya ce zai bauta Allah da wannan kuma sai ya zama kariji wato sai ya zama kawariji shikenan dan abu kadan sai ya ce ka zama kafiri dan abu kadan ya ce ka zama kafiri dan abu kadan kafirci mun gane da mutum ya yi gulma ya zama kafiri in ya kalli matar da aka haramta mar ya zama kafiri ya gurin su ba kaga wannan ai tsananin yayi yawa so abinda ake so shine mutum ya bauta ta Allah ta'ala bainal khawf war raja suka ce babu laifi idan mutum ya yayi wani sabo so sai ya rinjayar da bangaren al-khawf zuciyarka tana raya ma ka je ka saba Allah Ubangiji to ana so a wannan lokacin ka ji rinjayar da bangaren tsoro so Allah mai azaba ne kaza 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 kawa kanka wa'azi da wannan sai ka janye ka daina aikatawa a lokacin da kuma kai aikin kirki
kai da'a ka ba Allah ubangiji yana so ka rinjayar da bangaren raja'i kana fatan Allah ta'ala ya karba kana fatan ya karba kana burin zai karba in ya karba zai baka lada suka ce ma idan mutum ya kwanta rashin lafiya to a irin wannan lokacin ana so ya rinjayar da bangaren arraja Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rika kyautatawa Allah zato duk wanda ya mutu yana kyautatawa Allah ta'ala zato to Allah ubangiji zai rahamshe shi zai ji kansa zai masa gafara kun ga kenan a rayuwa haka ana tafiya lafiya lau ana son ka rika tafiya bainal khawf war raja amma idan an samu wata dama wanda za a rinjaye da dai bangara akan bangaren wannan dubba ne ke bai to wannan kuma shine abin da Allah ta'ala yake ta nuna mana ayi maka magana akan kafirai a dawo maka akan masu imani ayi maka magana akan azaba ayi maka magana akan rahama ayi maka magana akan wuta ayi maka magana akan aljanna kuma sannan saboda kada mutun ya kosa dan kar a kosa dan kar mai saurare ya kosa a ce kawai zan can mushirkai ake tai har sai ka ga amma da an dan taba maganar mushirkai sai ayi maganar masu imani an dan taba maganar huta sai ayi maganar aljanna haka zai fi ba mutun dama da nishadi ya saurari me yake cewa shi dai Allah ta'ala ce innal ladina amalu lalle waɗanda suka yi imani al iman wa amilu salihat suka aikata aiki da kwarai imani anan shine aqida al amalu salih wa amilu salihat kuma shine aiki shine ta'a af'al najiki idan aka ce illa allazina amanu wadanda suka yi imani ana nufin suka yi imani da wadannan usulul iman din nan guda shida da suke koshe cikin hadisi jibril akbirni anil iman kana an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharri wannan shine in aka ce allazina wadanda suke imani to wannan ake ne wadanda suke da aqida mai kyau wadanda suke da aqida da ta dace da alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wadanda suke da aqida mai kyau imani aiki ne na zuciya dama kuma aikin zuciyin shine ake cewa aqida da zama kana da aqida mai kyau kana da aqida salima wa amilu salihat kuma suka yi aiki nagari imani aikin zuciya ne aiki nagari kuma aikin menene aikin gabbai ne dan aqida tana ina tana cikin zuci amma aiki fa yana jikin gabbai kaga kenan da zuciya da gabbanka su ne za su tabbatar da imani da kuma aiki da kai idan aka ce amalu salih aiki da gari kamar yadda aka sha ambatawa wato shine aikin da ya cika sharuɗa guda biyu ana da buƙatar al-ikhlas da kuma al-mutaba'a duk abin da zaka yi ya zama kaidan Allah kada ka hada Allah ta'ala da wani a cikin duk aikin da zaka yi ya zama dan Allah zaka yi dan Allah kawai kake abin ka babu ruwanka a gani kar a gani a ji kar a ji sai ba ruwanka kai dai kawai kana yi tsakaninka da Allah idan kana hada Allah ta'ala da wani a cikin ayyuka to kana yin asara gagarima kana yin asara da ba za ka san cewa kai asara ba sai lokacin da baka da ikon gyarawa sai ka mutu maybe ma sai an tada alkiyama faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ka hada kowa da Allah ta'ala a cikin bauta gaba da damar sa shi kadai ka nemi yaddarsa ba ruwanka da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya aikata wani aikin da ni nace ayi amma kuma sai ya hada ni da wani a cikin aikin to ba ni ba shi a cikin wannan aiki ana agnish shuraka'i an shirk Allah ya kowa fushi da kishi inda yace yi min kaza
sai ka zo kake yin wannan abin da Allah ya ce ayi kuma amma ba dan Allah ba dan wani to shi Allah baya so qaulan wahidan Allah ta'ala baya so dan haka kuskure ne daga har abin da ya wuce kila bai kara so nan ba amma ga mutum yana bada sadaka yana selfie yana karatu alqur'ani yana selfie yana kaza duk komai wai sai an nuna komai yana cewa yana daukar video ko yana wani abu kamar ba ka da wanda zaka nuna wa Allah ta'ala inda ya gani shikenan ba ka da bukatar sai wani ya gani wato yana da kyau mu sani cewa shi ikhlasi shine yake sawa aiki albarka ba wannan yaya tawa kai yaya ta ka nunnuna duk abin da kai inda zaka iya yaya tawar kuma kai dan Allah zaka iya yi amma aikin ka yana ya zama vulnerable a kowane lokaci shedani zai iya ruguza mashi babu aikin da yake bawo shedan wahalar lalatawa irin wanda kai ba wanda ya sani aikin da kai ba wanda ya sani to shedan yana shan wahala kafin ya lalata wannan aiki mun gane saboda malamai suka ce aikin da kai shekara 10 shedani yana iya lalata shi bayan shekara 10 za ka yi shi a koyi ba wanda ya sani sannan wata rana kuma ya tuno ma ka faɗa ka ce ai da muna kaza muna kaza muna kaza din nan kirki to yanzu ya fito daga aikin daga sirri ya dawo da shi fili yanzu kawai abin da zai shi ne ya biya lalata ku shi duk abin da ka yi shi da ikhlasi ka manta ma da shi kar ka ƙara tuna shi shi wanda ka yi da shi baya mantuwa saboda haka zai biya ka mun gane ya sa malamai suka ce aikin kirkinka ka rika manta shi amma in wani ya maka abin kirki kai kuma kar ka manta haka nan idan kai ba daidai ba ita ma kar ka manta kai maza ka tuba kai ta neman gafara Allah ta'ala idan wani ya maka alfarma ya kyautata ma kar ka kuskura ka manta ka nemi wata rana da kai ma za ka saka masa kuma ba wai ka saka masa sau ɗaya ba shikenan ka biya shi a'a karki ta kallon wannan alfarmar da ya ma a rayuwarka gaba daya inda muna haka da rayuwa ta mana daɗi da muna girmama mutane amma za ka samu wani yama amma tunda ba fitowa ya yi faɗa ba ba ruwanka idan ta kama ma ka cutar da shi sai ka cutar da shi inda ai kowa bai san yana ma ba wannan kuma kuskure ne in mutum ya maka abin alheri ko ya yake ko guri ka zo za ka zauna ya dan buɗa ma wannan alheri to kar ka manta wannan alheri ka yi ƙoƙarin saka masa shi ma ka masa alheri ka masa ka mutunta shi wanda ya mutunta ka mutunta shi wannan shi ne su ana buƙatar ikhlasi sai kuma mutaba'a sharadi na biyu shine bin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aiki duk ikhlasin ka kuma idan abin da kai bai dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka nan Allah ubangiji ba zai karba ba mun gane dan yana cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wanda kirkiro wani ba cikin addini wanda baya ciki to raddun an ce raddun ana nufin gairu maqbul wanda ba za ka karba ba to ta yi wuta ce ai ba kai ka kirkiro ba kai wata shi kai ka tara ana yi sai annabi ya ce man amila amalan to an ji ba kai ka kirkiro ba a barci a ajiye maganar kirkirowa wanda ya aikata aikin da ba mu muka ce ba babu wata asara ta ilimi da ta tabbatar da wannan daga gare mu to fa warar da amma ya masa ba a su shi yasa da abin da zaka yi ka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a ta yadda ka je kai abinka ka sanya ikhlasi kai abinka shikenan amma in dai ba a samu wannan ba to ba a samu amalin salih ba daka innal ladina amanu wa amilus salihat lalle wadanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari lahum ajrun ghayru mamnun lalle suna da wani lada wanda ke ghayru mamnun ghayru maqtu' wanda ba mai yankewa ba la maqtu'in wala majbur wato za a yi ta ba da lada Allah ubangiji zai ta baka lada babu ran da zai tsinke shi malamai suka ce wannan ayar kamar mai alkashaf da makshari rahimahullah
da sauransu su kurtubi da sauransu sun yi ishara cewa ita kanta wannan ayar Allah ta'ala ya sokar da ita ga marasa lafiya mun gane da sauran masu uzurirrika da ta suna aikin kirki sai rashin lafiya ko tsufa ko wani abu ya hana su yi to suna da ajrun ghayr mamnun ghayr munqati ghayr maqtu'in wato za a ita ba su lada mun gane Allah ba zai daina bada ladan ba shi yasa kamar yadda gwamnati take da yan fansho haka Allah ta'ala ma yake da yan fansho
na'am
inda ka kai wani mataki kana masa ibada na ta masa ibada to idan aka samu rashin lafiya zai ci gaba da baka ladan wani abu da kake in aka samu wata larura Allah ta'ala zai ci gaba da baka wani saboda ga idan shekaru suka yi yawa abinda mutum yake iya yi ba zai yi ba dole ba zai yi ba komai hatta kwakwalwar mutum kara motsewa take komai na su sai motsi sai ko abubuwan duk ba za su yi ba mun gane wani yana inda duba wani bai da lafiya kusan kana iya cewa ma in hankalinsa yana jikinsa ma dan kadan ne abin da yake jikinsa na hankali amma wani da muke tare da shi ya ce ya kamata mallam a ga musu suke sa shi yana yin sallah da shi haba ga mutum yanzu wannan shekar wannan nasa ai sallah ma ai ta ishe ai irin wannan halin sai dan ai masa uzuri ko in yayi masha Allah in bai ba alhamdulillah lahum ajruhum ghayru mamnun ya da lada sai ta sai ta flowing Allah ba zai hana ba zai ta ba su lada wasu suka ce ghayru mamnun ai ghayru munawwal wato za a ta ba su lada ba tare da an musu buri ba mun gane alladheena yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azan lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun gori ai mun san gori ko gori wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi kwata kwata baya cikin sifa ta mu'mini gori annabi ya ce duk muka wanda yayi gori kamar kare ne ya amai kuma ya dawo ya lashe a masa kun san kare haka yake zai amayo abu su kyanwa su da sauransu kuma sai kaga sun dawo sun lashe kansu kaga abun wani yanzu ana faɗa ma ni kai da hankali na ma ya tashi saboda kyankyami to haka gori yake idan kawo mutum gori to kamar kai amai ne ka lashe ladan da kai da kai masa yanzu babu wannan ladan kwata kwata a gurin Allah ta sai cutarwa ma dan ka cutar da shi ka zuban masa da mutunci a cikin al'umma dan duk wanda aka yawa gori zaka ga bai ji dadi ba to lahum ajrun ghayru mamnun anan sun malamai suna ganin lahum ajrun lahum dinnan yana fa'idantar da cewa su kadai suke da ladan da yake ghayru mamnun wani wanda ba su ba mushrikai ba su da wani ladan ghayru mamnun dama su ba su ma da ladan sannan wanda imaninsa bai kai ba wanda bai da imani shi ma bai da ladan ghayru mamnun amma wanda yake da imani kuma yake da aiki na gari to shi wanda suna da ladan ghayru mamnun ko ya zama in an shiga aljanna Allah ta'ala zai ta ba su ni'imomi babu tsinkewa babu yankewa kamar yadda yake cewa makisina fihi abada lahum ajruhum ghayru mamnun za su zauna a lahira babu ranar da za ka kare to haka abinda za a yi ta badawa aljanna babu ranar da zai tsinke ko a daina to wasu kuma suka ce mamnun din nan yana nufin gori za a yi ta baka kuma ba za a ma gori ba a wannan ya fi daɗi ko a yi ta baka ba zai tsinke ba kuma ba za a ma gori ba to a nan kun san mun yi magana akan ihtimali ko ihtimal shine wata ma'ana wata wani abu ya zama yana da ma'ana amma ba ma'anarsa ta zahiri ba amma kuma ta iya yi ci karo da ma'anar zahiri ta kuma iya yiwuwa ba zai ci karo da ma'anarsa ta zahiri ba a can inda muka yi magana akan ihtimal mun ba da misali da hannu ko an ba da misali da hannu Allah ta'ala yana da sifa ya faɗa cewa yana da sifar wannan amma kuma hannu yana da ma'anoni har ina yau a larabci yakan dauki maganar karfi ya dauki maganar taimako yakan dauki maganar dama da sauran ma'anonin da ake amfani da su wajen aliyadu mun gane ta iyu in kai kara su kaga sun ci karo ta iyu kuma kaga ba su ci karo ba to anan kun ga muka ce ko dai ghairu mamnun malamai ne suka faɗa ghairu mamnun ba wanda yake zai tsinke ba ko kuma ghairu mamnun ba gori ba ba za a yi musu gori ba to wannan duk ihtimal kuma babu cin karwa tsakanin su ko akwai babu mun gane to a tafsirin alqur'ani idan aka samu aya ko wani lafazi yana da ihtimal daya ko biyu kuma duka ba su karo da juna ba to duka kana tattara su ka hada su a cikin tafsirin wannan abu mun gane sai ka hada su gaba ɗaya suna ciki don maganar Allah ce tana iya daukan kowane abu mai kyau a babin wannan abu kaga lahum ajruhum ghairu mamnun zai zama suna da ladan su ghairu mamnun wanda ba mai tsinkewa ba ba mai yankewa ba kuma ba za a musu gori ba mun gane to da irin wannan ne za ka ga tafsirin sun yi fadi da yawa sai ka dauki tafsirin ka ga da yawa kaga an yi ta rubutu da yawa wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza dukkan su za su iya tattaruwa su shiga cikin guri daya daka ba abu ne da zaka rude ko ka ga cewa an faɗa abubuwa da yawa wasu abubuwan suna da alaka da abin da suke faɗa wallahu ta'ala a'lam ibn kasir dai kamar yadda ya rawaito daga mujahid da wasu la maqtu'in wala majbubin da kauli ta'ala ma kisina fihi abada a cikin suratul kahf kuma fadan Allah ubangiji ata'an ghairu majdus ata'an ghairu majdus wata kyauta ce za a ce wa yan aljanna ba mai yankewa ba ita baka babu yanki Allah ubangiji ya samu a aljanna gobe insha Allah za mu tashi karfe 9 ko Allah ya ta shine tashin ai nan kwana nan ko gobe sai mu tashi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah wani je gafarta mana da mana to
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله جزاكم الله خيرا الله يسلمك ana kira okay eh wadanda don ayi tarawih kuma ba laifi bane